Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma za mu yi magana ne akan haraji.
Amma dai ni na san yanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni.
Muna tafa da karin bayani. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya gayyato mana mai fashin baki a zauren tattaunawar namu.
Hakanan kuma sashen Hausa wakilin sashen Hausa Saleh Shehu Ashaka ya tuntubi jama'a domin jin abin da suka sani akan haraji.
Muna kuma tafe da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Kuma idan lokaci ya bamu dama, za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sai ku matso da akwatin rediyon ku, ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kaya.
Masararo za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota na Facebook, inda muka ce kuna biyan haraji? Ta yaya kuke sanin irin ayyukan da gwamnati take yi da kudaden haraji da ta tara? Ga kuma yadda kuka amsa.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce ba na biyan haraji, batun kuma sanin ayyukan da gwamnati ke yi da kudaden harajin da ta tara. Ina jin tana cewa tana sanya su ne wajen yin ayyukan raya kasa, duk da dai ba wani gani a kasa muke yi ba.
Sai kuma sakon Alhaji Umar Fure Bagashuwa ya ce salam yau da gobe, tabbas muna biyan haraji ga gwamnatin Najeriya, sai dai ayyukan da gwamnatin take yi da kudaden haraji da muke tara mata ba ma gani a kasa, kullun jiya kamar yau, Allah ya kyauta.
Shi kuma Gali Isa cewa yayi yana zirarewa aljihun shugabanni ne kawai.
Sai kuma amsar Alhaji Ali Inusari, fatan alheri gare ku VOA Hausa. A gaskiya mu dai muna biyan kudin haraji ne kawai, amma ba mu san abin da gwamnatin take yi da waɗannan kudaden ba. Nagode, a tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta gaba daga Idris Mai Kusa, wakilin baban Yaba, inda ya ce ba ma biya.
Sai kuma sakonmu na gaba daga Abubakar Kawo Girgir ya ce shekaru na 30 ba kadan a duniya, amma idan zaka kashe ni ban san abin da ake yi da kudin harajin da gwamnati take karba a wajen jama'a ba, amma kullum ina ganin yadda ake tirsasawa mutane musamman ma'aikatan gwamnati su biya kudin haraji, amma idan an karbi harajin sai ka ji shiru, wai malam ya cinye shiruwa.
Ikon Allah. To sai kuma amsar Honorable Ibrahim Bashir kan iyaka, inda ya ce a matsayin wanda aka haifa a kan iyaka da ke jihar Taraba, babu ci gaba da muka samu daga gwamnatoci. Duk haraji da muke biya kowane shekara, muna biyan haraji amma ba ma gani a ƙasa.
Sai kuma sakon Mu'azu Ezra da ya ce ina biyan annual revenue wa shaguna, amma ban ga abu guda da aka kawo daga hukuma ba.
To sai kuma amsar Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, inda ya ce kai ni dai ba wani biyan haraji, ta kaina nake.
To Allah ya kyauta. Sai kuma amsar mu ta ƙarshe wanda Alhaji Ali Mai Gishiri Rijo ya turo ya ce a gaskiya ni dai ba ni da wata masaniya akan abin da gwamnati ke yi da kudaden haraji, musamman a yankunan karkara, da fatan gwamnati za ta farka daga barcin da take yi domin jiyar da talaka zaƙin demokradiyya.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa, Salisu Shehu Ashaka, domin jin tabakin jama'a.
To ko zaka gabatar da kanka?
Dan Juma Abubakar,
kana biyan haraji na gwamnati?
Zahiri kuma mu ne kuma masu biyan haraji, saboda muna biyan haraji, muna yin takardun moto, muna yin driver's license, da wasu ɗan abubuwa da ba a rasa.
Kaman ta yaya kake biyan, wani ofishi kake zuwa ka biya wannan haraji ko ko yaya?
Eh, muna zuwa ofishi suka kaman office na BIO, office na receipt, duk muna zuwa mu je mu biya wannan harajin.
Kana bibiyan yadda gwamnati yake kashe wannan kuɗi na haraji da kake biya?
Kafin ka bibiya ma ba za ka fahimci komai a ciki ba, don baka san ma ta ina ake yi kudin ake kashe shi ba, baka san ta ina kudin ake yake, ba abin da za ka fahimta a ciki ko ka bibiya ma.
Ko kana biyan haraji na gwamnati?
Eh, haraji muna biyan haraji na gwamnati, amma ba na bibiya, saboda ta ina ma za ka fara bibiya. In ka bibiya ma kudin karshe za ka samu aljihun wani yake shiga, mutum daya.
Ban gane ba kaman aljihun wani yake shiga.
To in ka bibiya ma karshen kudin yana tafiya ne ka rasa inda sosai da suke su.
Amma in ka duba haƙinka ne na dan ƙasa ka bibiya tun da ka biya.
Ai, ka sa mai a mota ma ka ce zaka bibiya ka hada aiki. A ƙasar nan zaka ji da cikinka ne da iyalinka da ƴan uwanka da yaranka ko da bibiyan kuɗin harajin da ka biya. Ai, dai Allah dai kawai ya sa mu dace.
Sunana Muhammad.
Kana biyan haraji na gwamnati?
Kware da gaske, muke biyan haraji, muke biyan haraji.
Kaman kana bibiyan yadda gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji da kuke biya?
To, idan ka ce da ka bi ma hanya ka bi ka sanya ake yi da ku, ai kai ka san dama in dai Allah yi ka talaka a Najeriya, duk abin da ka biya ka bari ma Allah, shikenan. Kace da ka biyo wani bibiya ma karshe ka je ka sa ma kanka hawan fadi, gara kai hakuri ka bar ma Allah in ka riga.
Amma ka sani fa yancin ka ne na dan kasa tunda ka biya harajin ya shi.
Eh, a matsayina na talaka na kuma dan Najeriya, gaskiya ni ba ni da wani hakkin da dan yi wani bibiya, inda Allah yi ni ni wani babba ne ko mai kudi. Najeriya yanzu wa ka sani ne kowa ya san ka, duk abin da ka biya kai Allah isa kai, umma an zalunce ka can musu yawa, tunda dai ba nan ba gida ɗaya bane, akwai ɗaya gidan kowa kuma he yaje.
Sunana Mallam Ezekiel Mazgana. Biyan haraji sai tunda yana yin driver's license, kuma ko naje na sai abubuwa a supermarket da kasuwa, yanzu yanda kasan nan take kana biyan VAT, duka dai haraji. To kaga lalle ina biyan haraji.
Ba kana bibiyan yadda ita gwamnati take kashe waɗannan kuɗaɗe na haraji wajen inganta rayuwar ku al'umma kasa?
To ta ina zan yi bibiya, tunda dai a kasan nan in ka duba ka gani ba a ma kafa hukumomin da zaka je ka yi bibiyan, talentana ka san ta yaya ma ake yi amfani da ku. Inda an ce akwai ofisoshin da aka kafa na musamman wanda ka san in ka je ka bibiyan za su saurare ka. Matsalan ma in akwai ofisoshin ma in ka je ba za su saurare ka ba, saboda kai ba kowa bane, kowa san yanayin da kasan nan take ciki. In kai ba wani abu bane, in amma in an zalunce ka ko kaga an yi abin da bai dace ba, baka isa ka ce kai za ka yi bibiya ko kai ke ba.
Ma ka san cewa ƴancin ka ne na dan ƙasa ka yi wannan biya.
To sai ƴanci na ne, to amma kaga a nan ƙasan ai yanayin yanda ƙasar take, ba wani talakan da zai ce yau wai shi ya san ƴancin sa, ko kuma ƴancin ma tana amfani a wurin shi, saboda yanayin yadda harkokin ƙasan suke, ba wani abubuwan da ake yi wanda zai nuna yayi lalle ana kare ƴancin dan adam ko kuma ka kasan. Shine babban matsalan da muke da shi. Amma dai ni na san ƴanci na ne in yi bibiya kudin harajin da na biya, an tabbatar cewa an mini aikin da zai amfane ni. To amma kaga babu hukumomin da aka kafa saboda ma ka je ka yi wannan bibiyan.
A dai hukumomi, akwai hukumomi inda za ka je ka bincika.
To
eh, kuma ka duba ai gwamnati akwai wani doka da aka yi a kusan shekarar 2013 ne ko 14, wanda dan kasa yana da koyi nemi duk wani bayani akan abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnati.
To gaskiya ni abun da zan gaya ma a kashin gaskiya, ni dai akwai wuraren da na danyi aiki a kasan nan, wani ofishi wanda na sani muna harakan contract. To yanayin yanda naga kasan nan ƴancin ka da kuma yadda gwamnati take kashe kudaden harajin da take karba a wurin talaka, ina gaya ma abu mai wuya ne, saboda ofisoshin gwamnatin ma da hukumomin da aka kafa, in ka je ma kana neman abu ba wanda zai saurare ka, ba sa baka lokaci saboda su saurare ka. Eh, ka san me ne hakkin? To babban matsalan kenan da ake samu.
Sunana Adam Yunusa.
To shin kana biyan haraji?
Eh, ina biyan haraji na gwamnatin tarayya. Tun ina biyan gwamnati, ina biyan haraji na gwamnati, ina yin driver license, ina canja particulars na bicycle da sauransu, in na shiga supermarket sayi abubuwa akan dora dan naira daya naira biyu akai sai a ce wannan wai tax ne so abin da ya bani mamaki akwai lokacin da nake canza wasu takarduna na mota a biya office sai aka gaya mana aka ce mun an ƙara kuɗin insurance akai ne na sabu biyu aka ce sai na ƙara kaza nace saboda me aka ce wai an ƙara nace ita insurance menene amfanin ta sai biya nan yace mun amfanin insurance ko zaka samu matsala da motan ka ko accident ko wani abu turu wannan insurance za a taimake ka sai nace haka ne sai yace eh nace eh to in haka ne in yana aiki hakan yayi to amma kamar driver license da muke biya shi kuma bangaren road safety kaga shi kamar tasu ne na kasa kudin ya kamata a ce muna ganin ta a ƙara ne mana aiki tunda duka in ka bi bangaren illar revenues in ka bi customs didde ministry idan ka bi wanda suke kawo kudin shiga ya kamata a ce da wannan kudin ne ake yan Najeriya aiki kuma abin da ya kamata a yi wa Najeriya da irin wannan kudaden number 1 shine the best mu samu tan nefa dan duk duniya yanzu an ci gaba aikin gwamnati baya samuwa inda zaka je ministry inda zaka samu mutane mutum 50 suna aiki to yanzu computer yaro dan shekara 15 ka aje shi zai aiki mutum 50 to wannan mutum 50 da ba sa wannan aiki ina za su je su yi aiki ka kamfanin nuka kamata su yi aiki kamfani kuma a Najeriya yanzu ba karamin kamfani ne zai tsaya ya kafa kansa a kasar nan ya assist ba saboda me zai aiki da dizin ne in ya dabi mutane aiki kamar mutum 100 a kamfani suna aiki no biya salary dizin na nawa zai shayi aiki
amma ka san hakkin ka ne na dan kasa cewa ka bibiya ka ga abubuwan da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe da kuke biya
eh hakina ne kuma ina nan ina san in bibiya din menene bibiya muna da kungiya muna kafa kungiya muna su kungiyar in tai karfi ka san duk abin da za a ce tsintsiya madaurin ki daya idan aka ce kun kai ku 10 ko ku 20 to za ku yi tikarar kowanne mutum ne zai kuma ganku da mutunci idan tambayar ne ma za mu tambaya za kuma ba mu amsa daidai da yanda ya kamata to amma muna so sai mun yi karfi ne idan mun yi karfi insha Allah muna da yancin da za mu je ko president ne mu nemi san zama da shi mu tambaye shi amma an ba kungiyance ba ba abu da bai tasiri a kasar nan a yanzu a halin da muke ciki tunda muna da makwarasi
to malam Muhammad Lawan kana biyan haraji na gwamnati na kasa
ne ma biyan haraji na gwamnati na kasa saboda ina da mota ina yin driving license kuma na in particular na mota so a gaskiya dai abinda muke biya dai abinda shafi haraji gudun muna biya mun kuma ba mu ga amfanin biyan da muke irin Adamawa da Maiduguri kuma yankin Kaduna Kano gakin nafin ya bayyana kasa kuma muna roƙon gwamnati da Allah da ta duba halin da yan arewa da halin da Najeriya muke ciki da duba da Allah ta kama mana tsaro duk mu samu zaman lafiya yanzu aikin da muke yi mu yan kan haya ne mu yan kan haya ne muna zuwa irin Kaduna Jos Maiduguri da muna zuwa mu kai fasinja yanzu saboda irin wannan rashin zaman lafiya ba mu iya samu fasinja yanzu ya kare mu balas ma ba mu iya yi
amma wannan haraji da kace kuna biya ka san hakkin ka ne na dan kasa ka bibiya ka ga me gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe kana bibiyan waɗannan abubuwa kuwa
ai irin wannan bibiyan da al'umma suke yi irin wannan bibiyan da kake magana ai an jima ana bibiya ya kamata a ce bibiyan da muke yi inda ce zai amfani da tun bayo ba mun samu cigaba kan wannan bibiyan to duk bibiyan da muke yi ba duba al'umma kan wannan bibiyan da ake yi shi yasa muke komawa baya
mana Malam Yusuf to Malam Yusuf kana biyan haraji ko na gwamnatin tarayya
akwai ta hanyoyin da muka biya haraji kamar da yake ina da mota na kan na canza mata takardu kowane shekara kuma akwai hanyoyi akwai dai haraji a bankuna ma ana ta cire mana akwai dai hanyoyi da yawa da akan ta cire mana haraji VAT in ka sai abubuwa in ka sai wani lokaci kaya shago ma duk ana cire haraji a jikinka ko da baka kai ba ma'aikacin gwamnati bane ko ma'aikacin gwamnati ana cire musu a office wanda bai da aikin gwamnati in kana da shago ana bin shagon ka karbi haraji wanda kuma baya shago to wani lokaci suna da hanyoyi ta kowane hanya dai kake sana'a dai ko kake sayan kayan masarufi ana cire maka haraji
to ta yaya kake bibiyan waɗannan haraji da kuke biya don ku tabbatar da abin da gwamnati take yi da waɗannan kuɗaɗe
eh to gaskiya kamar yadda ka sani Najeriya ba wani ƙasa bane mai tsari sosai kamar wasu ƙasashen da suka ci gaba babu wani hanyar da muke bibiya ko muke abin nan kawai dai muna yi ne ba mu san ina ake da shi ba akan ce mana da shi ake biyan salary da wasu abubuwa da wasu ayyukan gwamnati amma mu ba ma bibiya
so amma ka san cewa ƴancin ka ne ka bibiyi waɗannan abubuwan da ake yi da waɗannan kuɗaɗe
mun san cewa ƴancin mu ne to amma lokacin da ka ga wani ƴanci ka san kamar da ka sani Najeriya ba abin da zaka nema ba ne muka ba da wani abu ba in kana so ka san ka samu wani kamar da ake cewa akwai freedom of information ko kuma menene da ka je office ka dinga tambaya yake da wasu abubuwa zaka je neman kudin abin da zaka ci na ko zaka je bibiyar labarin ya kai da wasu haraji da karba nan ka babu mai sauki bane.
Babbar magana, babbar magana. Masana ruwa yanzu bari mu je ga zauren tattaunawar mu inda wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina dake Abuja ya samu tattaunawa da wani mai fashin baki akan wannan maudu'in namu na yau.
Malam Shehu Aliyu, barka da shigowa cikin wannan zauren namu.
To barkan mu da warhaka.
Da farko idan muka muna batu ne kan haraji, idan za a yi kididdiga a kiyasce kamar misali zai iya cewa gaba ɗaya ma a Najeriya misali kaman kashi nawa ne cikin 100 na mutan kasar da suke biyan haraji.
To shi haraji ya kasu kashi biyu, domin akwai harajin da kake biya baka sani ba, akwai harajin kuma da kake biya ka sani. In ka dauki wanda kake biya baka sani ba, kusan kowa yana biyan wannan haraji a cikin kasa, saboda haraji ne da aka boye su a cikin abubuwan da muke siya wanda aka riga aka biya musu haraji. Saboda haka duk sanda ka siya wannan abun, to ka biya haraji dan kadan wanda baka sani ba. To amma kuma akwai haraji wanda aka karkasa su kashi kashi, akwai haraji da aka dora ma masu aiki, akwai haraji da aka dora ma masu kasuwanci, akwai haraji da aka dora ma kamfanoni, akwai haraji da aka dora ma ita kanta ribar da kamfanoni kan samu lokaci lokaci, akwai kuma haraji da aka yi su lokaci lokaci. Sai dai kawai babban abin da haraji yake da shi shine wato wajen raba harajin akwai abin da ake cewa joint tax board. Wannan ma'aikata ce wacce take kula da harajin da aka karba a jihohi da kananan hukumomi wanda aka raba tsakanin gwamnatin tarayya da kananan hukumomi da jihohi din. Akwai kuma harajin waɗanda a zahirin gaskiya haraji ne da gwamnati ta aminta da su, to amma ta bar ma wasu hukumomi suke karban harajin, musamman kamfanonin da suke da girma kuma suke samar da su ayyuka. Kamar misali zaka iske cewa akwai harajin da aka dora ma kamfanonin mai wanda ake cirewa, wanda ake wani abu da shi daban, kamar irin su ne wato ma'ana kamar special haraji na musamman, shine kamar special petroleum tax wanda za a cire domin ayi wasu abubuwa.
Idan muka yi maganin cewa idan muka dawo kan cewar akwai harajin da yan kasa ke biya waɗanda ba su sani ba, ko zaka yi mana dalla-dallan wani harajin?
Ito wato haraji ne wadanda ake ce musu da turanci ana ce musu indirect taxes. Wadannan haraje za a dora ma kamfani ne wajen gudanar da abubuwan da yakan kawo kasuwa. Kamar misali sai a dauki kamfanin da ke sayar da sinadarin shan shayi, sai a dora musu haraji. To duk sanda suka gama aikin su a cikin ma'aikata, to za fa su dauki harajin nan ne, sai su dora shi akan farashin da za su siyar. Kuma in sun zo siyarwa, to a sanda kai ka siya, to za ka biya ɗan kaɗan daga cikin bangaren harajin ne, wanda a ƙarshe zaka iske cewa baka san ka biya su ba, saboda sanda kake shan shayin nan to ka riga ka biya harajin da aka biya a madadinka tun a inda aka yi shi. Akwai kuma haraji waɗanda ake ce musu wanda ake tsare abubuwan da misali kaman mutane ba a son su yi amfani da shi, kaman giya, sai a samu sai a dirka mata haraji. To in an dirka mata haraji, kamfanonin giyan ana so ne kai da kake siyan giyan ta yi tsada ka daina siyanta. Haka irin wannan haraji ana dora musu sigari, in aka dora mata sosai, to kai da kake shan sigari tunda ba a so ka sha sigari, to sanda kake shan sigarin nan fa kamfanin da ya yi sigarin an dora masa harajin da ya biya, saboda haka za ka ga farashin sigarin da giya din nan sun tashi sosai, saboda haka sai ka iske cewa ka biya haraji mai girma wanda baka sani ba.
Na'am. To yanzu mu dawo kan batu kan haraji na sauran jama'ar kasa. Idan muka duba tsakanin sauran ɗaiɗaikun mutanen Najeriya ko ba ka tangon mutum Najeriya, suwa suka biyan haraji ne?
Ai duk kasan wato bai da tsari yanayi wannan haraji, wato ma'aikata suke biyan haraji, saboda su ne ake da lallai kudin da ke zuwa wajensu, kuma gwamnati take kula da kudaden da ke zuwa wajensu. To wannan haraji kuma ana ce miki payi pay as you earn so saboda haka duk sanda zaka samu wani kuɗi daga harajin ka kai koda ba a biya ka haraji ba a biya ka albashin ka ba na shekara 10 sai aka zo za a biya ka wannan haraji kuɗin albashin ka na shekara 10 to a daidai sanda za a biya ka kafin ma kuɗin ya zo wajen ka gwamnati ta cire haraji shi yasa koda yaushe zaka iske cewa ma'aikata kadai ke biya to shi wannan haraji da ake biya da zaran an biya ka albashi ko da zaran za a biya ka za a cire shi shi yasa ma'aikata suka biya saboda haka cikin mutane kusan miliyan 200 dake Najeriya wanda suke aiki busu wuce kashi 2 cikin 100 waɗanda suke da irin wannan albashi ba sai kuma ma'aikatan kamfanoni da kuma manya-manyan hukumomi wanda aka dora musu dokoki saboda samun contract samun kwangiloli da sauransu suna suke yin biyan waɗannan haraji saboda haka duka ba wani kaso ne mai girma ba to amma abin sha'awa shine game da haraji su waɗannan da ke biya haraji ko da yaushe su suka fi cancanci suka fi zama cikakkun yan kasa ko da yaushe shi yasa zaka iske cewa duk sanda suka yi motsi a kasan kasa sai ta ansa
na ji tausayi kana wallahi shugabanni fitina rabana yayyo ku rabana yayyo mu gagamar mahanku jamu kuke bin mu miki shin ina za ku da mu ku tausaya mana kana Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba azalmu kowa ba
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu zamu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in namu na yau kuma lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1202 205 2655 kada a manta sai an danna alamar tarawa wato plus kafin a jero lambar
na ko kira ya shigo mana daga jihar Kaduna assalamu alaikum Malam ko zaka dan rage shi akwatin rediyon naka
sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa muna sauraron ka akan menene ra'ayinka kan maudu'in namu na yau
to gaskiya idan muka dauki irin batutuwan da ake magana tsara wa mutane irin wannan task na maganar ka gaskiya akwai matsaloli da yawa saboda yanzu inda a ce maka ba gwamnatin Najeriya za ta gane kawai shi suka fa bangaren kirin sigiya ina bangaren taba bangaren duk abin da aka tabbatar da ba kowa ne yake shan shi ba a ce an tsara musu kudin da ya kamata a ce ba su mutane ma su je da sha to shin kada an samu sauki amma yanzu a batir wannan wanda zaka sa ka ji radio ta karamin batu da kake sai naira 60 ko naira 40 yanzu abin zaka sai shi kusan 200 zaka sai shi dan ga wannan ƙara magana ƙarin kudin bai kawo mana alkhairi mu a cikin Najeriya ba kuma yanzu shin gari dan kasa na garin ina biyan ƙarshen dutun da duk abin da kika sani ina hawa mota saboda shekara 10 amma duk shekara sai ne mota ta register saboda dai kasa ta samu irin abubuwan da ya kamata to dan gaskiya kamata gwamnati ta duba wannan al'amari kace ne muku fatar alkhairi kuma muna ce mun tala daga samu karuwa da yaje da yana yaro da dare
amma Alhaji Musa Garo ka san ko cewa baya ga duwa nan haraji da ake cirewa daga kama daga na mota da dai sauransu akwai haraji da mutum yake samu na kudaden abin da yake na adadin abin da yake samu a wata ka in aiki yake na gwamnati wa'annan ana cirewa sai kuma wa'anda
kamar layin malamin Talade ya goce amma da fatan malamin Talade ya ji tambayan naki amma kuma ga kira ya shigo daga jihar Kaduna jihar Sokoto
wace kan layi daga jihar Sokoto
wato in na fahimci bayanin da kike faɗa a cikin maganan abin da ake kira da income tax
kenan wato na kudaden da kake kai mutum yake a matsayinka na dan ƙasa kake samu ma'aikacin gwamnati sai ana cire mishi tun kamun mai karba albashinsa wanda ake kira CN
bayani
yawa to masu sana'a ma masu aikin kamar aikin kungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu to da alamu mun samu wani kiran daga jihar Bauchi wace kan layi daga jihar Bauchi dan yau
Najeriya ya dan goce
lai yana dan mana wasa
amma dai muna tattaunawa dai
to kin ga
ya kamata a ce wato kaman ɗan kasuwa da ƙananan sana'o'i kuma suna dan bada gudunmawa na biyan haraji
kuma idan ka bayar ya kamata ka bibiya ka san me ake yi
da ake zuwa ake kashe
waɗannan yawa shi ne ya kamata kai
to ba kira nan daga jihar Kaduna
to wace kan layi a jihar Kaduna
Salamu
alaikum layi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wannan lokaci.
Barkamu dai.
To alhamdulillah sunana Hamza Balaraji Alhazawa PR wa taskar mabugawaya daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya.
To ka ji maudu'in namu na yau.
Lallai na ji maudu'i musamman ma akan haraji to mun dai gaskiya mu musamman mun dai ina jin haraji musamman ma ina da masana'anta na musamman na yin biredi to wallahi duk shekara ina jin haraji to amma kuma ni babban abun maga ta gaskiya ni kaina ba zan ce ga abin da ake min da haraji na ba gaskiya
to Mallam Hamza ka taba bi ka je ka nemi bayanan abubuwan da ake da haraji
gaskiya ina ganin malama ya ni kaina ban san ma inda zan je ma in tambaya in bincin tiradin ban ma san inda zan je in bincin ga gaskiya ta Allah
to amma ina kake biya idan lokacin biya ya zo ba ana zuwa wani lokaci su zo har inda ofishin ku yake su ce ba ku biya kuɗi kaza fa na wata kaza lokaci to me yasa ba ku tambayan su ya kamata su wa'annan masu zuwan ku tambaye su kuma haƙƙin ku ne a matsayin ku na ƴan ƙasa ku bibiya ku san me ake yi
da bayyana muku
idan kuma ba ku gamsu ba ku nemi a muku bayani da zai gamsar da ku
kuma idan masu takara sun fito da waɗannan bayanan ne za ku yi amfani da ku kalubalance su
hauku
gaskiya da ta mu muna godiya da irin wannan ƙara mana haske da kuke don wannan gaskiya mu musamman inda za mu je mu bibiya din bane ma gaskiya
to duk lokacin da aka zo karɓar kuɗi sai ka yi tambaya
to masha Allah muna godiya Hamza Balaraji Alhazawa PR wanda take karɓar gawaya daga jihar Kaduna Najeriya
to har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira yana shigo mana assalamu alaikum
wa alaikum assalam kuna magana da Ibrahim Jami'in Zariya City Kaduna State Najeriya
to mallam Ibrahim ka ji maudu'in namu menene ra'ayinka
lalle ra'ayi na gaskiya kamar yanda Hamza Balaraji ya faɗa da yawan al'umma muna jin haraji amma ba mu san inda ake ajin da ake da haraji ba yanzu in kin lura kiran da kuke da mutane da yawa kike suna biya amma ba su san amfanin sa ba kuma ba su san inda ake yi da shi ba
to mallam Ibrahim ka san inda muke gazawa kenan a matsayin mu na ƴan ƙasa dan ya kamata mu rika bibiyan abin da gwamnati take yi ya take kashewa ta nan duk wani ma'aikacin gwamnati daga cikin kudin albashin da ake bin shi wayannan kudaden da ake tattarawa ne da su ake samu ayi
kuma ta haka ne za ku san shugabannin ku abubuwan da suke yi da sanatan ku da mamban ku
kamar yadda kike bayani cewa kamar ɗan siyasa in sun zo a musu wannan bayani ai duk lokacin da ɗan siyasa ya zo kai mishi zai ce in ya gamsu amma idan ya ci dadi baka ƙara ganin sa yanzu misali kamar nan Zariyan City kamar nan idan ka ce ina ne constitution din dan majalisa inda zaka je kai korafin sa har yanzu ba su gina kode ba in kuma da shi mu ba mu sani ba to kai ina ne zaka je kai korafin ka ce gashi an zo kamar ni misali ina da shago a gida ana zuwa ana karban haraji to idan yanzu misali kamar yanda ake maganar cewa akwai rabano idan wani a jafa da ni to ya za a yi insan yanda za a yi aidiya ne
to da alamu wannan layin ma
ya rubuce gashi nan kuma dai lokaci yayi
da alamun dai mutane ma ba su fahimci waɗannan
amma Aisha kika gani ya kamata mu tabo inda ake
yanan gaba
bibiyan ma
gaskiya nan gaba za mu tabo
samu bayanan haraji
sosai yana da muhimmanci
to mun gode kware da gaskiya ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau amma da jin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown the engineer manayo Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
ba su tsara motar kuma ba su tsara motar sarki sai dai motar falaka daga yan a shafa sai mai keke sai ku motar talaka